Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sarfila Hashin Gumel ne tare da Baba Yakubu Makiyar da masauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 17 ga watan Mayu na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
To Sarfila, a jiya Litinin Ukraine ta ce sojojin ta sun kore dakarun Russia a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar kasar Russia. Shugaban Amurka Joe Biden ya gode wa Prime Minister kasar Girka akan jagoranci da kasar ta bayar na taimakawa mutane bayan mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine. Kanin shugaban Joe Biden kuma ya bada izinin tura dakaru kasar da 500 zuwa kasar Somalia da ke gabashin Afirka domin gudanar da ayyukan yaki da kungiyar Al-Shabaab mai alaka da Al-Qaeda.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa rundunar ƴan sandan babban birnin Abuja ta cafke wasu ƴan bindiga da suka addabi yankin na Abuja.
Wayannan bayanai da ke hitowa bayanai ne masu faranta rai. Mun dade muna kira ga hukumomin Najeriya su inganta hanyoyin da suke bi na tattara bayanai da tantance shi. Kuma mun fara ganin sakamako.
Haka kuma za ku ji cewa hukumomin tsaro sun samu nasarar warwar wani bam da aka dana a wani babban sansanin ƴan gudun hijira da ke Maiduguri.
Ngaram sashin bom a zirin suka duba suka tabbatar cewa bom ne, kuma abin da ya dace su yi shine su tabbatar cewa bai tashi ba, kuma sun yi gasu ba har sun fasa shi sun kuma faso abubuwan.
To sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin rahotannin mu. Kamar kowace ranar Talata muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sakkwato zai kawo mana, amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin, Ukraine ta ce sojojinta sun kore dakarun Russia a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar kasar Russia. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta kafe wani bidiyo da ke nuna dakarunta a kan iyakar. Wani soja yana faɗa wa shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan wurin. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine suna gab da iyakar Russia da tazarar da bata wuce kilomita 3 zuwa 4 ba. Bayan daƙile yunkurin Russia na neman kwace Kharkiv, birni mafi girma na biyu a ƙasar Ukraine, sojojin Ukraine sun ce sun sake kwace garin, suna kuma neman kora mayakan Russia daga inda suka kafa tunga a Izium, yayin da suke mai da hankali akan kudu maso gabashin yankin Donbas. Zelensky ya faɗa a wani jawabin bidiyo da yammacin ranar Lahadi cewa Ukraine tana shiryawa sabbin hare-haren Russia a Donbas da kuma kudancin Ukraine. A hali da ake ji kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gode wa Prime Minister kasar Girka Kyriakos Mitsotakis akan jagoranci da kasarsa ta bayar na taimakawa mutane bayan mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine, yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar White House game da yakin da ake gwabzawan. Mitsotakis ya kai ziyara a Washington ne domin halartar bukin shekara da aka jinkirta saboda cutar COVID-19 wanda ake yi kafin yakin neman ƴanci na kasar Girka wanda aka kwashe sama da shekaru 8 ana yi, lamarin da ya haɓarar da tsohon daular Ottoman. Sai dai batun babban yakin da ake gwabzawa a nahiyar da ba a taɓa ganin irinsa ba tun bayan yakin duniya shi ne fi ɗauke hankali fiye da bukin, yayin da Biden ke ƙoƙarin haɗa hancin ƙasashen yamma su matsa wa Rasha lamba ta kawo ƙarshen yakin. Yayin da Turai take neman hanyar janye kanta daga makamashin Rasha, Mitsotakis ya bada shawarar mayar da Girka dandalin makamashi wanda za ta iya kai mai daga kudu maso yammacin Asiya da gabas ta tsakiya zuwa gabashin Turai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada izinin tura dakaru kasa da 500 zuwa kasar Somalia da ke gabashin Afirka domin gudanar da ayyukan yaki da kungiyar Al-Shabaab mai alaka da Al-Qaeda, in ji wani jami'in fadar White House a jiya Litinin a wani mataki na sauya salon gwamnatin Trump wadda ta yanke shawarar janye sojojin. Shugaba Biden ya amince da bukatar da ma'aikatar tsaro ta gabatar na rage yawan sojojin Amurka a gabashin Afirka domin sake kafa wani karamin rukuni na sojan Amurka mai dorewa a Somalia, in ji wani babban jami'in gwamnati yana shaidawa manema labarai. Ya ce dakarun za su fito ne daga sansanoni da ke kusa a nahiyar Afirka. Camp Lemonnier da ke kusa da Djibouti shi ne tungan farko na ayyukan rundunar sojan Amurka a yankin. kafin janyewar Amurka ta ajiye dakaru kimanin 700 a cikin kasar ta Afirka wacce ke fama da tashin hankali da rashin zaman lafiya tun bayan juyin mulki shekarar 1991 wanda ya rikide zuwa wani mummunan rikici da ya hada da shugabannin kabilu masu gaba da juna. Kungiyar tayar da kayar bayan ta bayyana ne a shekarar 2006 inda ta yi alkawarin kawo kwanciyar hankali ta hanyar kafa tsauraran dokokin shari'a ko kuma dokokin musulunci. Tun daga lokacin kungiyar ta girma tare da kai hare-hare a wajen Somalia ciki har da Kenya da kuma Uganda.
Juma kaɗan Baba zai sake dawa da labarai, amma kafin nan bari mu leƙa Najeriya inda rundunar 'yan sandan birnin tarayya Abuja ta samu nasarar damƙe wasu 'yan bindiga da ke addaba yankin iyakar jihar Neja da Abuja. Daga babban birnin tarayya ga rahoton Hassan Mai na kaina.
A ci gaba da tunkarar matsalar tsaro yankin babban birnin tarayyar Najeriya, rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta cafke wasu rikakkun masu garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa akan iyakar yankin babban birnin da kuma jihar Neja. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan birnin na Abuja CP Babaji Sunday ke mun karin bayani.
Abin da ya faru shine akwai wasu ƙauyukan area Abaji ana kira wurin Yaba Adagba, border ne da Niger State. Wa'annan 'yan kidnappers da bandits suna zama a wurin, to sai muka samu labari, to sai muka shirya da anti-kidnapping namu da su local vigilantes, destiny hunters, muka far musu da muka samu labari. To Allah cikin ikon sa da muka far musu, to shine muka samu kama guda ɗaya daga cikinsu, kuma muka samu recovery na GPMG wani bindiga wanda bai ji gida mai sarrafa kansa. Daga baya kuma muka sake komawa da muka kama ɗayan ya kai mu inda wato inda suke zama cikin daji. To anan suka ce muka sake far musu, kuma muka sake samu AK-47 guda uku. Daga baya muka koma kuma muka samu AK-49 guda ɗaya da wa'annan artasan da kuka gani muka nuna.
Kamar su waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutanen, sun muku bayanin kaɗan daga cikin irin lifukan da suka aikata baya?
Sun gaya mana, sun ce su suke kidnapping mutane ta ariyan Kwali, Abaji da can gurin Kuje, sun ce su suke.
Kaman kun kama su ne a cikin yankin babban birnin tarayya ko a bangaren jihar Neja?
A border ne bangaren jihar Neja, amma muna sharing border, ba a magane iyakan, don ita Adaban da mayaki din duk kusan a haɗe suke. To anan muka kama.
Kamar waɗannan bandit din sun zagaye Abuja akan tsaunuka da sauransu, ya zuwa yanzu ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani?
Don mun samu labari cewa an zagaye birnin tarayyan Abuja, sai muka yi organizing operation tare da duk security agencies. Duk muka shiga daji muka yi operation kwana uku, duk dajin da suke surrounding Abuja muka fatattake su.
To ko mai masana tsaro ke cewa akan haka? Dr. Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro.
Wayannan bayanai da ke hitowa bayanai ne masu farin tarai. Mun dade muna kira ga hukumomin Najeriya su inganta hanyoyin da suke bi na tattara bayanai da tantance shi da kuma sarrafa shi. Kuma mun fara ganin sakamako, lalle abu ne na farin ciki na kuma yaba musu. Wayannan wanda suka yi runduna ce ta karkashin hukumar 'yan sanda ta Abuja ta yi wannan, muna yaba mata kuma muna ƙara mata ƙarfin gwiwa ta ci gaba da irin wannan don ta ringa cikin gaba da kuma nasara ga irin wa'annan 'yan bindiga, karya musu lagwa da kama wanda za a kama, wa'anda suka ƙi a kama su ma harbe su zaya harbe. To lalle tattara bayanai da tantance shi ne zai bayar da irin wannan nasaran.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin sun miƙa ta'aziyya ga iyalan marigayi shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan wanda ya rasu a ranar Juma'a. Harris da Blinken sun gana da Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, dan uwan marigayi shugaban wanda shine sabon shugaban kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa kuma wanda ya riga ya kasance mai tasiri a yankin gabas ta tsakiya da ma gaba da haka. Mataimakiyar shugaban kasar ta tattauna akan ayyuka da tunawa da Sheikh Khalifa wanda abokin Amurka ne kuma amintacce ne ga gwamnatoci da yawa, in ji ofishin Harris a cikin wata sanarwa. Mataimakiyar shugaban kasar ta taya Sheikh Mohammed murna bisa zaben da aka yi masa a matsayin shugaban kasar hadaddiyar daular Larabawa. Bayan ganawar, Blinken ya ci abincin dare da ministan harkokin wajen kasar Sheikh Abdullahi bin Zayed Al Nahyan. Wannan ita ce ziyara mafi girma ta gwamnatin Baji ta kai a kasar mai arzikin mai, cibiyar hada-hadar kuɗi a yankin. Tawagar ta hada da sakataren tsaro Lord Austin da daraktan hukumar leƙen asiri ta CIA William Barnes da kuma wakilin sauyin yanayi John Kerry. A ƙarshe, hukumomin sun ce wani ɗan cirani ɗan ƙasar China shine ya kai mummunan hari akan wani coci da ke kudancin jihar California ta nan Amurka saboda ƙiyayyar mutanen ƙasar Taiwan. Maharin ya kashe Dr. John Cheng, mai shekaru 52, kana ya jikata wasu mutane biyar a lokacin wata liyafar cin abincin rana da cocin Presbyterian na 'yan Taiwan ya shirya a wurin ibadar cocin da ke Laguna Woods. A cewar hukumomi a wurin wani taron manema labarai a jiya Litinin, shugaban jami'an tsaro a gundumar Orange Don Bass ya ce dalilin harbin shine nuna bacin rai tsakanin wanda ya harbin, wanda aka gano shi ba Amurka dan kasar China da kuma al'ummar Taiwan. China dai tana ikirarin cewa Taiwan wani yanki ne na kasar ta, kuma bata yanke hukuncin tilastawa tsibirin ta koma karkashin ikonta ba. Bas ya ce wanda ake zargin ya tuka mota zuwa cocin a gundumar ta Orange, inda bai saba zuwa ibada ba, ya tsare kofofi kana fara harbi a cocin. Dan bindigar yana dauke da kwalabe guda hudu mai cike da mai da zai tada wuta a cikin cocin, inji babban jami'in tsaro.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gano wani bam da aka dasa tare da warware shi a sansanin 'yan gudun hijira da ke Dolar Camp a garin Maiduguri da ke dauke da 'yan gudun hijira masu yawan gaske. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daure biyu.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gano wani bam da aka dasa a sansanin 'yan gudun hijira da ake kira da Lori Camp da ke nan cikin garin Maiduguri da kuma ke da yawan 'yan gudun hijira a makare a ciki. Rundunar ta ce ta gano wannan bam din ne sakamakon bayanai da ta samu daga wajen mutane da cewa sun gano wani abu wanda ba su yarda da shi ba, kuma abin na dauke da na'urar ba da wutar lantarki da ake kira sola. Ko da aka je aka bincika sai aka gano cewa bam ne. Rundunar ta ce ta samu nasarar warware wannan bam din kafin ya tashi, kuma babu mutum ko guda wanda ya ji rauni. Wannan sansanin 'yan gudun hijira ne da Lori Camp na ɗaya daga cikin manyan sansanoni 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri, wanda har ila yau ba kai ga rufe ta ba. Kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Alhaji Abdu Umar ya mana ƙarin bayani game da wannan na'urar bom da aka
sami a nutsuwa, a sami haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da mutanen gari. Sakamakon haka ne yau da safe ina tashi a cikin mutanen gari, wani ya kira ni cewa sun ga wani abu mai kama da tukunya kuma da panel, wani ana tsammanin cewa bom ne. To sai bayan kasa a gwiwa bani ma na kira ma'aikatana na ɓangaren sashen bom, a zira suka duba suka tabbatar cewa bom ne, kuma abinda ya dace su yi shi ne su tabbatar cewa bai tashi ba, kuma sun yi gasu ba har sun fasa shi sun kwaso abubuwan. To Allah ya taimake mutum da dalorin IDP kan ruwan ne shi ya fi kowa ko ina jama'a, inda a ce wannan ya tashi to da ana wata kuma sai a ce ga wata, a sai ya kasance yanzu muna wani sabon labari. Amma Allah ya taimake mu, su 'yan bom disposal nawa sun cire wannan abu.
Yanzu an warware wannan bom?
Babu shi yanzu.
Ba ya tashi ba?
Bai tashi ba, warwashe shi ba muna da shi yana wurin.
To ranka dai yana kyautu zanka musu wayene ne da dasa wannan bom din?
Eh to dama mu kan mai masu mana wannan illan baya wuce 'yan ISIS da 'yan Boko Haram da ISWAP. ISWAP dai su yanzu su suke dan mu'amala da 'yan mutanen cikin gari, kuma muna ganin su za su sa su zo su sa wannan abun ta tsallaken katanga ina kusa da mutane ne na zai tasiri in ya tashi.
To wani mataki aka dauka dan ganin cewa babu wani bom da aka boye ƙarshen kasa wanda iya tashi daga baya idan an bar wurin.
Yanzu nan suka dawo sun tabbatar cewa wannan kwaya ɗayan ne, kuma babu wani a wurin, kuma dai jama'a an sanar da su cewa an sun sace ganin wani abu mai makamancin haka su sanar da mu.
Kwamishinan ya ce akwai kuma wasu da suke kokarin tada zanga-zanga a cikin garin Maiduguri sakamakon abin da ya faru na batanci ga mazan Allah, amma sun murƙushe wannan lamari.
Zaman da muka yi dukkanin jama'an nan na da zayyana sun yi alƙawarin za su koma su sanar da mabiyansu da masu goyon bayansu akan illar tara tarzoma, kuma cewa ba za a tara tarzoma ba a jihar Borno. domin ka a sami matsala tunda kwanan nan muke fitar daga cikin babban matsalar mu ta ƴan Boko Haram.
Kwamishinan ƴan sandan jihar Borno kenan Alhaji Abdu Umar take bayani game da abubuwan da ke faruwa a bayan ƙasa da kuma harkokin tsaro a jihar Borno. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahouse.com. A nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1 da kusan minti 16 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Mun san da ba don Paul Biya ne a kujera ba, ba da yanzu ba ma a yanzu nan kamar da kasa
Paul Biya rashin shi a Kamaru da mun ci gaba fiye da haka. Kasancewar shi ne ya samu hukuma.
Amma Alhaji Ruwan ce da ba shi ba ne da aka yi maruta ya mutse da ɗaya.
Shekara 25 a yayyoyin mulki a Kamaru ba ta taɓa yaƙi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da kowa na sabon shirye na tsaka mai waya. Muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC.
Assalamu alaikum, sunana Zuwaya. Gaskiya ban wajin daɗin mulkin Fulbiya da yake yi a ƙasar nan, domin ya mayar da mulki ya zama kamar sarauta. Fiye da shekara 40 mutum na mulki shi ɗaya hakan nan, ya ki bari 'yan baya masu tasowa su masu ɗauki fili. Da ƙasa nan na nan ba ci gaba, dishashin ba min da nan duk sai kashe-kashe, mace-mace, yaƙi na yau daban na gobe daban abu ya kasa ci gaba. Shi kuma ya ƙi sauka ya bar wa 'yan baya. Hakan nan gaskiya bai dace ba, muna buƙatar canji.
Ni ne Garba Abubakar wanda yake jam'iyyar ɗin RDPC. Aikin da mai shugaban ƙasa Fulbe yake yau shekara 40, abubuwa da yawa da ya yi ya kyautata mana, kuma ya gyara wasu abubuwan da suke nema su ɓaci. Bayan haka da akwai jinsu kun san cewa duk abin da mutum yake da ku za a samu ɗan kuskure a ciki. Amma an ka duk kuka lura, aikin da ya yi mai kyau da gyaran da yawa Kamaru suna nan da yawa. Muna fatan Allah ya ci gaba shi ƙarfin gwiwa da kuma fasaha na gyaran sauran aikutan da yake gaban shi, gyaruwar hanyoyi da likitoci da sauran filayen wasan bol da kuma makarantu da duk abin da zai taimaka wa al'ummar ƙasar Kamaru. Assalamu alaikum.
A kwanan baya da na je Kamaru, na samu damar ɗaukar wannan shiri na muhawara ta musamman da muka ɗauka tsakanin 'yan siyasa guda biyu da suka san Kamaru cikinta da wajenta, wato Alhaji Rilwan Sharubutu na jam'iyyar CPD a mai mulki ta shugaba Paul Biya, da kuma Ali Danash na jam'iyyar adawa ta SDF. In kuna biye da mu, kun ji mu, mun kwana biyu muna tattaunawa yau a cikin shirin. Za mu duba shin akwai demokuraɗiyya a Kamaru, duk mai son buri ko kuma duk mai buri na siyasa za a ba shi damar ya cika wannan buri ɗin. Sannan kuma ana ganin shugaba Paul Biya da kansa ba tare da an matsa shi ba zai iya sauka daga wannan karagar mulki da ya daɗe a kanta ya bar wani ya hau. Bayan haka ya Kamaru za ta kasance bayan shi Paul Biya ɗin ne? Duk wannan na cikin abubuwan da za mu tattauna a ci gaban wannan muhawara da muka kawo muku daga can birnin Douala na Kamaru.
Shekara
1992 muka tsayar da John Furunji shi ne chairman.
Ya kai kasan ya ci zaben ne?
Na cikin jama'iya, kuma na cikin ƙungiyar da aka haɗa a ƙarƙashin shi.
Amma kuna
da tarayyar 'yan adawa ne suka yi, wato ba su fito ƙarar sun nuna cewa tarayya ba ne shi aka tura shi aka ba, amma ƙasan ai tarayyar 'yan adawa ne suka yi. Shi sai kasance shi ne ciwon na zaɓe.
Ana kuma lissafin ba?
Ba su kira masu da aka juya, aka cire alkali wanda je karanta wanda ya ci, aka cire shi, aka saka wanda je ba maful bai mulki. Nawa cire a ciki? Biyu ne. Kaso 39 Fulbe ya ci, John Furunji da bishi da kaso 37%. Tun daga nan sakin haka, ya ba sake.
Kana jin ina SDF suke?
dan jiya ne kai take tsayawa takara wanda yake ta kankan ba yanzu yake ce shi ya cika kaso 12 samu kwafi
yanzu Ezra ba magana tunda su da ba
Alhaji Ruwanu kana ganin za a iya kai wani lokaci da Paul Biya zai aje mulki daga kashin kalinsa ya bai wani dama ya koko dai kamar da su Alhaji Ali suke faɗa sai ya mutu akan kare da mulkin
shi yake kokari yanzu
yayi ne
tunda shi ya ga cewa ya riga ya mayanta
kana
ji da kokari ana shirin wanda za a ba wa yana nan sun san shi amma abuwa yake ba za su san sunan ba su san sunan shi ba
amma ka yadda tu sabbi da zahiri a zuciyar kamar ta da cewa kai dan gaibiya ne shugaba Paul Biya zai aje mulkin nan ya koma gefe ɗaya da ransa da lafiyarsa
zai aje
ya bada ragin mulkin nan
ga kafin lokacin ya aje in dai bai mutu ba zai aje
nan da shekara nan
eto yanzu shi ake shirin yanzu
Alhaji Ali ka da Paul Biya zai sauka
a ga kamar ya Paul Biya kan baje ba da mulki ba domin duk aikin da yayi saboda tabbata mulki saboda mutu akan mulki domin rashin gaskiya
ne yasa ba zai bayar mulki ba
baje bayar ba domin ya bayar kam da ran shi zamu kama shi a mai shari'a
amma
yanzu baje yadda ba Paul Biya baje yadda
mai akan ne da mai shari'a mai zagon mun ke zargin shi da haka
Paul Biya ya hada juyin mulki na ƙarya wanda ta kai shi
kamar yana
da al'umma kwarai da gaske
wancan tun na farko na Ahijo
bayan Ahijo shekara 1983 ba gaskiya ciki saboda a share arewa
da aka yi ruku a gurin ku akwai
na biyu ya yayyanka ƙasa saboda ya samu ya mallaki ƙasar yadda yake so
ba gani ya don ci gabanta
na uku ya canja sunan jama'iyyar wato UNC ta koma FDPC
to wannan kuma
shi ne mele eh to wannan ko digo daya da yake canjawa wato digo ne shi yake cewa duk wani shugaban jama'iyyar wannan jama'iyyar shine ji tsaya takarar shugaban kasa shi cilo shi kadai
me ba daidai ba ka abin da ya faɗa
wannan ba daidai bane tunda an lokacin zabe yana faɗan cewa duk wanda zai tsaya amma ga abubuwan da zaka yi takardun da zaka faɗa ka zo zaɓe shi ma Paul Biya sai ya haɗa wannan takardu
alhaji Ruwani dan Allah ya mana yawancin rai akwai mutuwa a kware dole wata ranar Paul Biya kamar mu dukkan mu zamu mutu
haka ne
ya kake ganin kamaru bayan Paul Biya
eh to yanzu dai kamaru bayan Paul Biya mu mun san dai ba don Paul Biya ne a kujera ba da yanzu ba ma a yanzu nan kamar da kata guguwa ne yake tafiya a duniya
kana jin duk kamar ba wanda zai rike ta sai Paul Biya
a yanzu kam da sai dai a sake salo
kai amma na ji kamar kana son ka ce da ba Paul Biya ba ne
a na ce ba ba shi dabaru shi yake da rike da kasa da muna cikin yaji yanzu a kasa ba wai sai da
wani yaki
ko da wani kasa ka ba kana gana mai kyauta kasa sai ba
abin da ke sha yaki tsakanin yan kamaru ko kamaru da wata
kasa kasan da wani kasa ma da kuma yan kamarun ma ya iya tafiyar da mutane su zauna da
ya iya tafiyar da su ko ya iya danne su
ya iya tafiyar da su tunda in duwala bi da tashi zuwa kamar wannan an san da za a magance shi sau ya zauna nan kada in kare ba mai ta tafi wani waje
ya iya tafiyar da su ne ko ya iya danne su
sai wannan ne maganan ya iya danne dan kamar ba an kamar kuma ya iya danne wa dan al'umma kwarai da gaske
ya kake ganin kamar bayan shi bayan Paul Biya
kamar kam za dan wahala kadan domin abin da ya haddasa ba karamin abu bane kafin a warware shi
kamar me
a samu
kamar me bayan abu ɗaya ko biyu da ya haddasa mu zai kawo matsala bayan shi
Paul Biya ya ba ma yan uwan shi dama sun sati kudade masu dubu yawa kasan Kamerun
yawa wannan ya kawo ne ga maganar cin hanci da rashawa akwai ta a Kamerun
so ina ga shekara uku mu kai muna fitowa na farko wato da ana ba da lambar yabo ina ga da ba mu da ya taɓa samun lambar yabo din har yau muke fitowa na farko a cin hanci da rashawa
Kamerun din
Kamerun
a tsakanin kasashen Afirka
a kasashen duniya ma
a duniya duk kamar
ta kwata duniya mu muka fito na farko transparency ta fitar
wannan
ko har yanzu muna da shi
ko na yanzu ya kuke fadan wannan ko a kare ta kasa
na biyu a ni ba yoyo ba kai ne ba na biyu Paul Biya rashin shi a Kamerun da mun ci gaba fiye da haka kasancewar shi ne samu muku koma
amma Alhaji Ruwan shi da ba shi bane da kai maruta ya mutse da ta
yi shekara 25 a yi joyin mulki a kamar ba ta bayagi ba
lokacin a yi joyi daban ne lokacin yanzu
daban ba ta bayagi ba
ne bambanci
ba ta bayagi ne bambanci kamar ta kare girma ne ko ne ta zama kankani
duniya ya sake lokacin haijo shi kadai ne ke mulki ba
yanzu fa
ha yanzu ba shi kadai bane
ya ku bai zama prime minister a wani lokaci da prime minister
ana saka zabe
ba ministoci
wanda ya kada shi ya kada wani ya kada wani amma lokacin haijo kai in ba kai magana UNC ba zaka kwana gidan ki yayi sai da UNC
yanzu akwai yancin fada albarkacin baki a Cameroon
abu da radio sun fi dari biyu
ana barin mutane da abin son zai dama
a lajin yanzu aka na san hawan zagi Paul Biya ni duk ba wani wanda zai tambaye ni komai
yanzu mutum ya sai shiga radio zagi Paul Biya yanzu a Cameroon
na ce maka ko bari mu bude Equinox su ne na farko shi ya sani
haka ne a lajin ana zagin Paul Biya kwanan lajin za shiga a zagi Paul Biya akwai zagi
na koda koya ba masa
yi akwai zagi da ko mutum da mutum din kai mishi tambaye ya kai kara amma a zage shi dangane da irin aikin da yake yi a ce bai daidai ba a ce yayi zalunci a ce yayi haƙinci a wannan gurin a ce yayi kabilanci a wannan gurin a ce yayi kaza a wannan
gurin wannan ka amban da amurka idan aka tuna ayyukan da a hijiyar shekaru 25 da yana mulki da gina ƙasar nan titina asibitoci makarantu idan ka kwatanta shi da Napoli ya fi sai da ni tambaye ka ba matsayin ka dan adaba ba matsayin dan Kamaru wa ya fi aiki a cikin su na kyautata ma jama'a
a gaskiya ba tare da na wani bincike ba zan ce maka Ayijo ne fi aiki Ayijo ya aiki da
kuma ga mun su daga cikin manyan ayyukan da Ayijo yi
manyan makarantu wanda shi wannan yake faɗa na ga Ayijo ne bude su Enam Polytechnic Eric na makarantar
diploma manyan hanyoyi ta
manyan hanyoyi Ayyuju ne ya hanyar jirgi daga Yaoundé zuwa Gombe. Ayyuju ne ya hanyar jirgi daga Douala zuwa Yaoundé. Ayyuju ne ya hanyar da ya tashi daga Douala na har ya isa Bamindan inda yake fada. Ayyuju ne ya hanyar da ya tashi daga nan ya isa Bafusa.
Manyan makarantu,
manyan asibitoci. Za ka ɗauka. Ayyuju lokacin muna da manyan asibitoci kamar guda huɗu ko biyar.
Wanda yi. A nan ce kayar da cewa a hijiyar ya fi aiki ya fi kulbi aiki.
Toma da lam. To jama'a, ƙarshen wannan shiri na yau kenan sai rana wato idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ci gaba da kamuku ci gaban shirin inda za mu yi tambayar shin tsakanin Ahmadu Ahijo marigayi tsohon shugaban Kamaru na farko da kuma shugaba Paul Biya da ya gaje shi wane ne ya fi samar da abubuwan more rayuwa a Kamaru ɗin. Sannan kuma mutane suna iya sukar lamirin shi Paul Biya ɗin akwai wani misali da aka bamu na wani mutum da aka ɗaure wajen ya ce Paul Biya yana ciwon kai duk za ku ji wannan bayani a shiri mai zuwa. Yanzu kan madadin bakin namu Alhaji Rilwanu Sharubutu da kuma Alhaji Ali Danash sannan da wakilinmu na Kamaru ɗin Awal Garba ne ni Ali Mustafa Sokoto a Washington DC mun bar ku lafiya.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice.
To sarfila a takaice
a jiya Litinin Ukraine ta ce sojojinta sun kore dakarun Rasha a yankin Kharkiv a wani harin martani wanda ya baiwa mayakan Ukraine din damar kaiwa ga iyakar ƙasar Rasha. Ma'aikatar tsaron Ukraine ta kafe wani bidiyo da ke nuna dakarunta a kan iyakar. Wani soja yana faɗa wa shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky cewa muna nan wurin. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya ce sojojin Ukraine suna gab da iyakar Rasha da tazarar da bata wuce kilomita 3-4 ba. A hali da ake ji kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gode wa Prime Minister ƙasar Girka Kyriakos Mitsotakis akan jagoranci da ƙasarsa ta bayan ya taimaka wa mutane bayan mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine yayin da shugabannin biyu ke tattaunawa a fadar White House game da yakin da ake gwabzawan.
To madalla a gaishe ka masu sauraro anan maka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu kawo muku wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Kafin mu salama na muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Ali ɗan Nagari wanda Allah ya yi wa rasuwa a daren jiya wanda za a yi jana'izarsa in an jan kaɗan da hantsi da ƙarfe 8 na safe wanda za a yi jana'izar a unguwar Yayari da ke garin Haɗeja a jihar Jigawa. Allah ya ji ƙansa ya kuma bai wa iyalai haƙurin rashi. Domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryenmu sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Kirdita na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum.